shirin da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badara Abubakar yake daukan nauyin zuwa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Muna ba masu sauraro hakurin jinkiri da aka ji wanda ya faru ne sakamakon wasu dalilai. Hal yanzu ba tare da bata lokaci ba zan sada ku da malam domin gabatar da makaddama kafin mu kai ga tambayoyin ku a karamin Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متاشي يم أيو إدتشي وني نمكس كل إذيا نيل أكري يكم فارو مسلاتي مسمن masallatin da zaka cewa matasa su ne mafi rinjaye na rashin samun tazara tsakanin kiran sallah da kuma nufin ta da sallah ko kuma shiga sallah duk mutumin da ya karanta tafai na fiqhu wanda aka yi ta'arifin kiran sallah me ake nufi da kiran sallah zaka rance huwal ilamu bidukuli waqtis salah shine sanarwa ko sanar da mutane shigar lokacin sallah. Allah subhanahu wataala ya shar'anta kiran sallah domin fadakar da mutane cewa wani muhimmin aiki lokacin sa yayi daya daga cikin rukunin musulunci. Lokacin da mai kiran sallah zai kiran sallan nan zaka samu wani bacci yake kiran sallan nan da zai tashe shi, wani kuma ya shafa ya nutsu a cikin wata tattaunawa, wani yana wani aiki, wani kuma kanan mazuni ki ba komai ki ba amma dai ya gafala. Wannan kiran sallan shine dai an karar da shi cewa lokacin sallah ya shiga. To a cikin wanda suka ji kiran sallan nan wani yana buƙatar masaya zuwana. Ma'ana wani yana so sai ya ji yayi bawali sannan zai zo ya alwala. Wani kuma baya buƙatar zuwanan ko bawalin. Alwala kadai zai yi. To wani ruwan ma sai ya ji ya nemo shi akalla minti biyu zuwa uku kafin ya je ya sami inda ruwa yake. Ma'ana kenan daga cikin hikimar yin kiran sallah shine ya zama an ba da tazara wanda mutane za su kintsa su amsa wannan kira, saboda lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah yana cewa hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ma'ana ku yi gaggawa zuwa ga sallah, ku yi gaggawa zuwa ga babban rabo. To shikenan in mutun ya kalle hikimar kiran sallan cewa ita ce an karar da mutane a sanar da su lokaci yayin da su taho, a shikenan babu hikima a ce kuma ana gama kiran sallah, wani ko addu'an nan ta kiran sallah ba za a samu a yi ba sai ga an so mai ikama. To wasu zaka ga cewa abinda yake kai su ga wannan sun riga sun kaddara ga wani lokaci na shiga sallah wanda dole ne ko ana ha maza ha mata sai an fara sallah a wannan. Misali wasu za su ta da sallah garfe ɗaya daidai, kuma wasu kace ɗaya saura kwata, wasu kuma kai ɗaya da kwata ko abin da ya kama da haka. To sai ka samu wani lokacin ladan ya makara ko agogo ya haince shi ko kuma an zo zai za a kira sallan sai a samu janareto yana da matsala kuma babu wuta. A zo a yi ta faman gyaran wannan janareto kila a ɗauki minti biyar minti goma har lokacin shaf ya kamata a shiga sallar. To ya kamata mutane su sani cewa ita shari'a lokacin da ta yanke lokutan sallah ba ta yi la'akari da abin da ya shafi karfe kaza ba. Magana ce ta farkon muktari ko tsakiyar muktari ko ƙarshen muktari. Ma'ana ba za a ce dan masallaci kaza sun yi tahdidi sun iyakance za mu shiga sallah karfe ɗaya, kuma a ce shikenan idan ɗayan nan ta yi ko minti ɗaya ba za a ƙara ba. Ana jin kamar an yi laifi a shari'a, to wannan gaskiya kuskure ne. So dama za ka ga cewa kamar yadda na faɗa wani ya ladanin ya makara, to sai ka ga cewa sun zo tare da limamin. Lokacin ma da ladanin yake kiran sallar shi liman yana kan addu'arsa. Jira yake kawai ladan yana kammalawa hatta addu'ar da aka sharanta cewa idan mutum ya ji mai kiran sallah ya kiran sallah ya yi. To wallahi sai ka ba safai shi kansa limamin yake ba. Ladan na kaiwa ƙarshen kiran sallah sai kare kuma sabai da ikama. To wannan gaskiya kuskure ne kuma saba musunna ne. Na farko dan mutun ya kare minti 10 20 30 ba za a ce sallah ta fice daga lokacin ta ba bal zaka samu ma malamai suna cewa sallah in dai za a yi ta a cikin jami'i musamman lokacin da ke tsananin zafin rana to amma jinkirta yadda har mutane za su samu sukunin zuwa wannan ainihin sallar ma'ana yanzu da mutun ya ce yayi sallah shi kadai a farkon muktari to gare yayi sallah a cikin jami'i a tsakiyar muktari wannan shine yafi manzo alaihi salatu wassalam yayi abubuwa da ya bamu darasi alaihi salam shine wajen kwaikwayon mu ta dukkan wata rayuwa ta addini akwai lokacin da kamar yadda hadisin bukhari manzo alaihi salatu wassalam duk lokacin da aka kammala kiran sallah idan ya fito kamar yadda wasu malamai suke cewa sayyidina bilal yakan nan tsaya daga wajen masallaci da ya hango manzo alaihi salam ya taho to kawai shikenan sai ya so mai ikama ma'ana manzo alaihi salam bai kai ga shigo ba wani lokaci yakan fara ikama to irin wannan din ta faru a wata rana manzo alaihi salam ya kusa shigowa masallaci sayyidina bilal ya so mai ikama kawai sai aka ga manzo alaihi salam ya kebance da wani mutum ko wata mata suka yi dogon gane bayan gashi har ma an kammala ikama wala Allah inda a ce lokaci ne na agogo kai ma wannan kiyasi ya ce an tafi wasu mintuna wala Allah abin ya kai minti uku ya kai minti bare ma ya kai wa goma ko sama da haka anan manzo alaihi salam ya ba da darasin cewa ba lalle bane ma wato daga an gama ikamar dole sai an shiga sallar da ya kammala gane da wannan mutum ko wannan mata shikenan shigo masallaci ba sake ikama ba munasaba ta biyu akwai lokacin da sai da aka kammala ikama ma manzo alaihi salatu wassalam kawai sai ya nuna musu su dakata ya shiga gida bayan wasu mintuna alaihi salam ya fito kamar yadda wasu malamai suke cewa manzo alaihi salam akwai janaba tare da shi ya manta ainihin bai kawai ta bana bai wanka ba to anan kun ga akalla a ce za a je a yi wankan janaba ba zai kasa ka ce an yi minti 3 zuwa 5 ba zai wahala a ce abin ya kasa haka ma'ana yanzu gashi bayan an yi ikaman ma domin manzo alaihi salam ya nuna cewa wato limami yana da wani hurumi da za a danyi wani jinkiri kuma dole a jira shi sai da aka yi wannan manzo alaihi salam ainihin ya shigo kun ba sake ikama bai kammala sallah munasaba ta uku akwai lokacin da an dawo daga wani yaƙi wanda a wannan lokaci akwai gajiya kuma an zo ƙarshen dare an yi rurumi an kwanta wanda manzo alaihi salam ya nemi wane ne zai mana gadi ma'ana ya kula mana da dare yadda kada a makara sayyidina bilal ya lamu ce zai wannan to dan adam ajizi ga gajiya ga kuma yanda an sha zafin rana da kuma ga sanyi sanyin asuba ya so mu zuwa sai bace ya dauke su ga baki da babu abin da ya tashe su a wannan lokaci sai zafin rana manzo alaihi salatu wassalam shine Allah ya fara farkawa shi yazo ya tashi sayyidina bilal din sannan ka tashi sauran jama'a kun ga ba a yi sallar asuba ba har gashi rana ta fito zaka ce hantsi ma ya tuna kace zafin rana shine ya tashe su amma duk da haka manzo alaihi salam sai ya kara gaba aka kara gaba aka yi alwala aka yi kiran sallah kuma aka yi raka'atul fajr sannan ma aka yi sallar asuba kaga anan manzo alaihi salam bai ce to tunda dai har muka makara kawai shikenan ba maganin kiran sallah ba maganin raka'atul fajr kawai ayi wuta wuta a'a aka yi abubuwa tsanake wannan duka yana nuna mana cewa shi duk lokacin da aka yi kiran sallah to akwai buƙatar a bada tazara akan haka ina nasiha ga irin wayannan masallatai musamman wanda kamar yadda na faɗa mafi yawa matasa ne a daina la'akari da cewa ai mun makara kiran sallar nan minti 5 da suka wuce kamata a ce an yi ko minti 10 eh tunda dai har aka kai wannan lokacin ba yi ba to karanci a ce bayan kiran sallar nan an ba mutane minti 3 zuwa 5 karanci kenan kaga galla minti 3 nan in mutum yana kusa insha Allah ta'ala zai iya yin alwala ko dai bai sami kabbar harma ba inda ya tsawai ta karatu zai iya samun raka'a ta farko to amma a ce ana gama kiran sallah ba ma addu'a bayan kiran sallah ballantana a zo maganan nafila ballantana a zo maganan mutumin da shi yanzu ma kiran sallah ya tashe shi to yanzu ai ko da Hausa kace wani taho in baka kaza kamin ya tsaye zo kuma ka rabe shi to ka kiran bashi da amfani ka ce mutum ya gaggawa zuwa ga sallah to shi kuma kafin ma ne butun da zai tafi ya samu ruwa ya alwala ya taho zuwa ga sallar amma kuma an yi an hada kaga zaka ce anan kiran sallar kan bashi da ma'ana saboda haka ya kamata mu dinga fahimtar dalilai da hikimomi da shari'a ta ajiye tsare-tsarenta saboda ka kiran sallan nan duk yadda ake ganin an makara muddin dai ba wai lokaci ne zai fice ba har da aka kiran sallan nan to ya kamata ba mutane dan lokaci da za su zo ainihin su yi alwala in ma sallah ce da ake take da rawatib kaman a ce sallan adh-dhuhr misali ko sallah suba ba tsaya ga cewa an dan bada abinda akalla ko da raka'a biyu ne mutun yayi kafin shiga sallan wannan zai sa wanda a lokacin ya tashi a gallar zai samu ruwan da zai alwala yazo ya samu jami'i cikakke ko da bai samu yin nafila ba Allah ya ba mu ikon kulawa
Masha Allah amin ma sauraro kar a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga nan tashar radio Jigawa za a iya turo tambayoyi kamar yadda aka saba a wannan lambar waya 07 0501 0809 0501 0809 0501 a kuma idan an jima insha Allah za mu bude layi domin ba ku daman yin kira ku yi tambaya din kai kafin mu kai ga hakan yanzu za mu karanto sauran tambayoyi da muke tare da su na ku za mu tashi akan tambayar malam Awwal Muhammad Lingim wanda yace ina so malam ya yi mini bayani akan ni ne aka bani kuɗi kamar 50,000 wato nake da kuɗi kamar 50,000 da na bayar da shi a jiya sai wata na baiwa ajiya din ta ce za ta dinga jiya kuɗin nan duk wata ta bani wani abu sai na ce mata bana so amma sai matata ta ce tana so sai na ce to za ta iya karɓa amma ni ba ruwana shine nake cewa kar makalla ko akwai halaccin karɓar wani abu daga cikin wannan kuɗi da take za ta jiya daga Awwal Muhammad Lingi
to duk lokacin da mutum ya bada kuɗi kuma ya yadda cewa ma'ana ya bada kuɗi da sunan ajiya sannan kuma ya yadda cewa a juya wannan ya tashi daga ajiya ya koma rance in ban manta ba Suhail bin Amr ko kuma Hakim ibn Izam ɗaya daga cikin waɗannan biyu wanda yake ainihin duka ƴan kasuwa ne mutane sun kasance suna bashi ajiyar kuɗi to idan an bashi kuɗi sai ce a'a ni yanzu ba ajiya ka bani ba bashi ka bani kuma duk lokacin da ka buƙaci kuɗin ka zaka samu ka amince ina amince shi kuma sai ya ci gaba da juya wannan kuɗi to kaga anan duk ribar da yace halattacciya ce kuma kuɗin nan da zai salwanta yanzu shi suka wato ainihin shi abin ya shafa ba wanda ya kai ajiya ba to kamar yadda ka faɗa ka kai kuɗi ajiya naira 50,000 kuma shi wanda ka ba wannan kuɗi yace zai dinga juya yana baka wani abu abin da ya kamata mu fara fahimta cewa zai baka wani abu kada ya zama wani fixed amount ne sai zan dinga baka 5,000 ko 3,000 ko abin da ya kamata ka wannan riba ne ake bayarwa domin ita riba kamar yadda kullum muke maimaitawa takan yi sama takan yi ƙasa akan ainihin rasa ma ga baki daya ya zama lalle kasuwancin ne ake yi wani lokaci idan an samu kuma ai ka'ida ce wato duk abin da ka samu za a bada kaza a cikin kaza ko dai a ce za ka sa uku kai mai kuɗi kana da kashi biyu kai kuma mai wahala kana da kashi ɗaya ko kuma a raba daidai kowa rabi rabi to idan har ka amince cewa a juya wannan kuɗi ko da ba kai za ka karɓa ba ka ce ɗan kai karɓa ko matarka to wannan kuɗi ka sani sun tashi daga matsayin wato ajiya sun koma bashi me bambanci tsakanin su shine kamar abin da na faɗa inda ajiya ce kamar yanda ka bayar to idan suka salwanta kuɗin ka suka salwanta kai saboda shi mai wanda aka ba ajiya amintacce ne sai lokacin da ya zamo yayi ganganci ko yayi sakaci ko kuma aka tuhume shi da wani abin ha'inci to nan ne za a ce sai ya biya abin da aka rasa amma idan wanda aka ba ajiya bai yi ganganci ba bai yi sakaci ba ba a tuhume shi ba to duk abin da shafi kayan ajiya na shi wanda ainihin ya ba da ajiyan ne to amma in har ka amince kace a juya to sun zama bashi ta yanda duk abin da ya shafe su to shi wancan mai juyawa shi ta shafa ba kai ta shafa ba wannan shine
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Muhammad Babandu Muhammad Gumel wanda yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma ina so malam ya mini bayani akan abubuwan da suke jawo sujjada kabali ko ba a fi da yanayin da yake za a yi haka din
to wannan magana ce mai faɗi kawai sai dai mu baka a dunkule alhamdulillah tafan fiqhu da sun ambaci wannan tun daga littafin Adari Ishmawi Ziyar sanar da ambaci wannan kawai a dunkule za mu ce ƙari shine yake sanyawa a yi bade ƙarin nan ko ya zama an yi ƙarin ruku'u ko ƙarin sujuda ko ainihin ƙarin wani rukuni daga cikin rukunin sallah misali a yi fatiha a manta a sake maimaita ta ko kuma ayi ruku'u a saki maimaitashi ko kuma a ƙara wata raka'a ko a ƙara wani zama wannan duk dangi ne na gari wanda zai sa yi sujuda badi a sannan idan kuma ya zama mutun yayi rage shi kuma mutun ya manta bai yi zaman farko ba mutun ya manta bai yi shi ba to wannan zai sa nufin dole ne yayi kabali saboda wannan zama sunna ne kuma karatun a Fatiha abin nan karatun tayya shi ma sunna mutun ya rage abin da dole sai yayi kari wanda wajen malika ma suna ganin koda sura mutun ya rage misali a raka'a farko ko a ta biyu mutun sai Fatiha kadai bai yi sura ba har ainihin ya dai riga ya duka to anan zamu ci ya rage ba sura sunna ce tsayawa domin karanta ta shi ma sunna kamar yanda yake tabbata a mazhabin malikiyya mutun ya rage sai yayi kabali to idan mutun kuma yayi kari yayi rage don za su iya haduwa mutun ya zamo ya manta ya bar zaman farko ana ya raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya manta ya tashi kaga anan yayi rage to shikenan shari'a tana ta kallon sa a matsayin zai yi kabali to daga nan kuma da yayi raka'a ta hudu maimakon ya zauna sai ya mance sai ya tashi tsaye nan kuma yayi kari to yanzu zamu ce da kari da rage sun hadu to idan kari da rage sun hadu wanne yake rinjayarwa sai a rinjayar da bangaren rage saboda haka kenan ba zai ce to sujuda biyu zan yi ba yanzu zan yi kabali sakamakon wancan zama da na manta sannan in na sallame kuma na yi ba adi sakamakon na yi kari a'a kabalin ita kawai za a yi shi kenan ta riga ta wadatar wannan a gurguje shi ne wato ainihin yadda tsarin yake
sai kuma mai tambayar gaba malam Abubakar awwal gamawa wanda yake cewa ina yi malam fatan alkhairi kuma kar mu kalla ina son na san sahihancin yadda ya kamanta wato abin da ya kamanta a faɗa a ƙarshen ta da ikama bayan an ce la ilaha illallah sai na kan ji wasu sukan ce wahdahu la sharika lahu su karasa da haka wasu kuma sukan cikata da salatu manzon Allah kamar sallallahu alaihi wa sallam kar mu kalla ko wanne ne ya dace
to kullun kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa ita ibadan nan shi addinin nan duka an fayyace mana komai kuma an iyakance shi duk yadda mutum yake ganin kyawun kalmomi idan ba a shar'anta a faɗe su a wannan wurin ba to faɗar su a wannan wurin ya zama bid'a cikin addini misali iqama kamar yanda mun sha faɗa muna maimaitawa akwai wanda su da a fahimtar su suna ganin yadda ake bin mai kiran sallah to shi ma mai iqama za a bi shi duk kalmar da ya faɗa a faɗa kamar yanda mai kiran sallah ya faɗa za a faɗa suka ce saboda an ce baina kulli adhanaini salatun tsakanin binnin kiran sallah guda biyu har ta yi sallar nafila ma'ana tsakanin kiran sallah da iqama to amma magana mafi rinjaye kamar yadda muka sha faɗa wannan taglib ne taglib shine abubuwa masu mabambantan sunaye amma sun yi kama da juna a hade su akan suna daya a ce marana da wata kamarani kaga rana ita kadai ba za a ce mata da kamar ba sai dai a ce ash-shams kamar yadda za a ce ma adh-dhuhr da al-asr dhuhrani kaga ba za a kira al-asr ita kadai a ce mata adh-dhuhr ba kamar yadda ake kiran magriba da isha'i su biyu a ce isha'ani kaga ba za a kira magriba ita kadai isha ba kamar yanda ake kiran Abubakar da Umar a ce Umarani ba za a kira Abubakar shi kada ya ce masa Umar ba saboda ba sunan sa kenan ba to akan haka iqama sunanta iqama babu wani abin da ya tabbata daga manzo alaihi salatu wasalam cewa ana yin sa a lokacin iqama ko bayan an kammala iqama tabbas kamar yanda aka faɗa zaka ji wani ana gamawa sai ka je kalmar shahada wani sai ya ce haqqan lillahi wa da'u da dai abubuwa da suke kama da wannan to kamar yanda muka faɗa duk kyawun kalma in ba shari'a ce ta ce a faɗi wannan abun ba to faɗinsa wato kamar cin gyara ne ga abin da shari'a ta zar shi alal misali kowa ya san cewa subhanahu wa ta'ala wato kalma ce ta jinjina a wajen Allah ko kuma wahdahu la sharika lahu jinjina ce ga Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu ba zai halitta ka zo kana kiran sallah in ka ce ashhadu an la ilaha illallah kuma kace subhanahu wa ta'ala ba ka karasa da wannan kaga ba wai dan kalmar ba ta da kyau ba a'a sai dai ba a shar'anta ta a faɗe ta a wannan ba yanzu misali ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za ka zo ka ce ashhadu anna maulana wa habibana wa sayyidana rasulullah ba za ka faɗi wannan ba duk da cewa manzo alaihi salatu wasalam maulana ne sayyidina ne habibullah ne to amma ba za ka zo kuma duka ce sai ka fade su wannan a lokacin ba kaga ba dan ba su da kyau ba sai dan ba a shar'anta fadin su a wannan wurin ba to wannan shine abin da ya kamata mu hankalta kullun abin da yake wato wahalar da wayan su in na fadi kaza na fadi abin da ba kyau ko in na fadi kaza shikenan za a ce shari'a ba ta yarda da shi ba alal misali sura fatiha ita ce mafi daraja duk surorin qur'ani kamar yadda nassi daga manzo alaihi salatu wassalam to amma yanzu duk matsayin fatiha da daraja ta ba za ka zo ka ce to yanzu ni daga yau na daina yin tahiyya ba maimakon tahiyya kawai zan karanta fatiha tunda ita ce mafi daraja kaga annan za a ce in kai wannan kai bid'a to shikenan dan fatiha ba ta da kyau shi yasa aka ce kada karanta a ba a ce a karanta ta a wannan wurin ba tahiyya aka ce a karanta to wannan shine abin da ya kamata kullum mutum ya dinga bincike akan addinin sa shin kaza ya zo cewa ya halatta a yi shi a wuri kaza shari'a ta ambata ai ko bata ambata ba in bata ambata ba shikenan sai a kyale kyalewa shi kansa wato ainihin biyayya ce ga manzo alaihi salatu wassalam inda duk bai ce ayi ba to kin yin shine biyayya ga manzo alaihi salatu wassalam
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Muhammad Ahmad dake nan karamar hukumar Dutse da yake cewa akar makalla ni ne nazo wato akar makalla ni ne nazo sallar azhar sai na samu ana zaman tahiyya na raka'ar karshe sai na kabbara na zauna da aka yi sallama sai na tashi na kawo raka'ar farko a wuri na kenan sai na manta na zauna na fara karatun tahiyya da nufin raka'a ta biyu ne sai kuma na tuna cewa raka'ar farko ce sai na tashi na kawo ta biyun na zauna na yi tahiyya na kudurta cewa zan yi sujjada ba a di idan na kammala sallar to amma ban tashi tuna ba sai lokacin da nake sallar magriba shine nake son malamin bayanin me ya kamata na yi na gyara wannan sallah
to ai alhamdulillah malami alari Allah ya ji gansa da gafara da rahama ya fayyace mana wannan yana cewa man nasiya sujudal ba'diyya sajadahu walau ba'da am yace duk mutumin da ya manta bai yi sujuda ba'di ba sai daga baya tuna to ko bayan shekara ne kawai sai ya yi ta bana yanzu kaga sallar ka tana nan bata lalace ba kawai abin da ake bin ka bashi na sujuda ba ne to yanzu kuma sai ka tuna lokacin da kake sallah wannan bai zama zikiru salatin fi salatin ba akwai kaidar malikiya da suke cewa zikiru salatin fi salatin mutum ya tuna wata sallah a cikin wata to ita wannan da ake tabaci to wannan zikiru sajadatin ne ko zikiru sujudin ba wai salatin ba saboda haka idan ka kammala wannan sallah taka ta magariba har ma ka zo kai ainihin ratiba ka ta bayan magariba raka'a biyun ka ko abin da ya sauraga to kaga nan kuma sai kai ba adincin da ake bin ka shikenan kana ta wuce
sai kuma ya tambaya da ta fito daga wajen Malam Muktar Ayuba Sabon Garin Wudufa da yake cewa akar makalla ko menene ya haifar da bambancin hukunce-hukunce da aka samu a mazhabobin da muke da su guda hudu kuma babu matsala idan mutum ya amfani da hukuncin wata mazhaba a wata matsala kuma ya amfani da wata fatawar ta wata mazhabar daban a wata matsala daga Malam Muktar Ayuba Sabon Garin Wudu
to Malam Muktar su mazhabobi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi jin kai ga su wanda suke shugabannin su ko jagororin su sun yi ma addinin musulunci hidima gurgudan yadda za su iya abin da ya kawo bambanci na fatawoyi na mazhabobi shine gurgudan wato bambancin fahimta akan sunan soshin da ake magana akai wato Allah subhanahu wa ta'ala yadda yayi fuskoki daban haka ya fahimta daban-daban za ga matsala ce ko kuma hadisi ne guda daya ko aya ce guda daya amma sai kaga cewa an samu mabambantan ra'ayi ko mabambantan fahimta aje maganan malam mazhabobi tukuna Allah ka zuwa ga sahabbai wanda su ne lamba ainihin ta daya a wajen bugun misali saboda su ne suke inuwar da wahayi yake sauka to su kansu suna samun sabanin fahimta wayan su na soshi daga bakin manzo alaihi salatu wassalam zan buga misalin abu ɗaya ko biyu zuwa uku yanzu in ka kalli matsala ta gado Allah subhanahu wataala yana cewa fa in lam yakul lahu waladun ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كانوا إخوة فلأمه السدس شوى إذا متن يامتو ما ناباش لداكم باب ما هي في أما ينا لإنقوا تو إنقوا وانا إنقوا سنتيري قوا daga samun kashi daya akan uku sai a bata kashi daya akan shida. Allah ya tsafa kan na wa ikhwatun fali ummihi sudus, kaga Allah sai ce ikhwatun kawai in yana da yan uwa. To yan uwan nan a iya samun wani ya musulunta a duk familyin nan gabaki dai shi kadai ne musulmi shi da mahaifiyarsa, amma yan uwanta nasa basu musulunta ba. To yanzu idan an tashi cin gadon sa wa'ancin yan uwa nasa da basu musulunta ba, za su hana mahaifiyarsa cin kashi daya akan uku su kai ta zuwa cin kashi daya akan shida wanda ya san rage ta. Wannan shine wato ainihin fatawar Ibn Mas'ud. Shi yana ganin tunda Allah ya ce fa in kana lahu ikhwatun kawai yan uwa, Allah bai ce ko musulmi ko musulmi ba. To in dai suna nan to sun yi abin da wasa suke ta sun bata ruwa ba da su sha ba. Sun hana uwa ta samu kashi daya akan uku, sun harba ta zuwa ga samun kashi daya akan shida duk da su ba za a ba su komai ba. Amma jumhurin sahabbai sun saba masa. Suka ce a'a, ai musuluncin nan sharadi ne. Saboda haka idan akwai yan uwa wanda ba musulmi ba to wannan ka adamihim, wato kaman babu ne. Saboda haka uwa tana nan za ta samu kashi dayanta akan uku, kaman yanda wato ainihin a gaba ta kafin wannan ta fada. Sannan Allah ke cewa fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutha ma tarak. Idan ya zamo cewa mamaci ya mutu ya bar ya'ya mata, sai aka ce fawqasnataini, fawqasnataini, kaga anan zaka ce in kai fasara ta kai tsaye sama da biyu. Ibn Mas'ud sai yake ganin cewa tunda aka ce fawqasnataini falahunna thulutha ma tarak, idan ya'ya biyu ne ba za a ba su kashi biyu akan dukiya ba, sai dai a ba su rabi kamar yadda za a ba abin nan ya guda daya. Tunda aka ce fawqa, fawqa kaga sai dai ka ce uku zuwa sama, shi a wajensa uku zuwa sama shine za a ba thulutha ne. Wanda kuma sahabbai duk sun saba masa cewa a ai wato ainihin nusus ko kuma ayyuka misali na manzo alaihi salatu wassalam duk sun nuna ga yanda ake nufi, ma'ana daga biyu zuwa sama ake magana. Sannan lokacin da manzo alaihi salatu wassalam an kammala yakin Ghazwatul Ahzab, har manzo alaihi salatu wassalam ya kwanta damara, sai ga mala'ika Jibrilu ya zo ke ta bakin Allah, ko kwanta damara ne, ai mu mala'iku ba wanda ya kwance damararsa. Lalle a ba zama zuwa wajen wato Yahudawan Banu Qurayza a je a nufin a kaddamar musu. Manzo alaihi salatu wassalam ya sa aka yi yekuwa cewa man kana sami'an muti'an fala yusalli yana al'asara illa fi Bani Qurayza, duk wanda ya zama mai ji ne da biyayya to kada ya sallaci al'asar sai an je Banu Qurayza. A nan sahabbai sai suka bazama su kama hanyar garin Yahudawan Banu Qurayza. Sun yi tafiya mai nisa, rana ta nufi faduwa. Rabi suka ce gaskiya manzo alaihi salam ba fa yana nufin mu kila asar har lokaci ya fita ba, kawai dai yana nufin mu yi azama kada mu tsaya a nufin wani wasa. Rabi suka ce a'a, ai tunda yace kammil asar sai mun je Banu Qurayza mu kurana za ta fadi sai mun je can. Haka suka su biyu rabi suka zo suka yi sallar su kafin rana ta fadi. Wani rabin su kun ba su yi ba sai da suka ji rana ta fadi. Kaga ana sun samu sabani fahimta akan wannan magana ce guda ɗaya ta manzo alaihi salatu wassalam, kuma manzo Allah bai zargi wani daga cikin su ba. To saboda haka wannan shine zai sa kaga an sami wato bambancin fahimta. Idan Allah yake magana shafan kai yace wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunan ku. Maliki yana ganin cewa bi jami'i ru'usikum, sai kun shafi kawunan kanku gabaki ɗaya, wato ainihin da wannan danshi na ruwan da kuka taɓo na shafar kai. Shi kuma mu shafi yana gani bi ba'd ru'usikum, ko dan wani abu ne ko da kashi daya cikin hudu ka shafa na kanka, shi kenan shafi kanka tayi. To saboda haka wannan shine dalilin da yasa za ga an samu wannan sabani. Wasu ma sabani tun daga wajen malaman su, haka ainihin su ma suka gado ko su koyo daga wajen malaman su, su ma ainihin haka suka karanta da almajiran su. Amma abinda malamai suka ce ba daidai bane mutum ya dunga bibiyar sauƙin mazhabobi, wannan kuma sunansa mai bin san zuciya. Akwai wanda zai ga cewa to da sauƙin malikiya, da sauƙin shafi'iyya, da sauƙin hanafiya, da sauƙin hanbaliya, to ni duk su zan ɗauka. Duk inda na ji malikiya ta yi sauƙi amma wata mazhaba ta yi tsauri zan ƙyale wannan, to wannan ya zamo san zuciya yake bi ba wai shari'a yake bi ba. Mun sha faɗa muna sabobi da dama bin mazhaba ba laifi ba ne ba, abinda kawai aka hana shi ne mazhabanci. Mazhabanci shine mutum ga wani nassi ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam, wanda ɗaya daga cikin limaman shari'an nan nassin nan bai je masa ba, kuma sha faɗa ba abin mamaki ba ne ba, wanda sahabbai ma wanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yakan kubuce musu sai su samu daga wajen wayansu su to ballanta na wanda ya biyo bayan su shi yasa ya duk ɗaya daga cikin limaman nan in kaji bai yake da hadisi ba to ba gangance yayi ba ko dai hadisin nan bai je masa ba kwata kwata ko kuma ya je ba ta hanyar mutane nagartattu da zai gaskata ya karba ba to saboda haka idan kaga ɗaya daga cikin limaman shirya bai yake da hadisi ba to wannan hadisin ne bai je masa ta kyakkyawar hanya ba to ba za ka ce to kai tun da dan mazhaba kaza bane duk da hadisi wato ya inganta ga aiki kaza tun da mazhaba ka ba ta aiki shi ba za ka yi wannan ba daidai bane ba ko kuma a ce hadisi ya tabbata ga hana kaza sai ka ce to ai kai mazhaba ka tun da ba ta hana ba kai ba ruwanka da hadisi wannan ba daidai bane ba shi ne ma mazhaba da yana raye to shine farkon wanda zai karbi wannan misali dai da zan rufe da shi Imam Malik an tambaye shi dangane da sassafiya zuwa alwala sai ce ba sai an tsefe ba bayan an kammala wannan majalisi ya tashi sai Abdullahi dan Wahab almajirin sa yace akalla makallahu aiku wannan tambaya da aka yi jiya ka bada amsa ko kuma da su aiku akwai hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga yana tsefiya sun sa Malik sai ce karanta min hadisin sai ya karanta masa hadisi an wane har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ne da yace kai ai wannan hadisi ne rafiyayye Imam Malik sai ya warware fatawarsa wan shekare kaga yana da ba san zuciya suke bi ba in kaga ba su dauki hadisi ba bai zo ta hanyar da za su karba ba saboda haka wannan dai shine kware-kwaren bayanin da ya kamata mu yi saboda karancin lokaci
to har tsawon lokaci ban tare ana tare da shirin fatawa ne kai tsaye inda yanzu haka insha Allah za mu bude layi domin ba ku damar yin kira ku tambaya kai tsaye a wannan lambar waya 07-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- www.internet.gmail.com da fatan za a dinga tambaye masu ma'ana kuma a rage sautin radio a daidai lokacin da aka kira mu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum assalam.
Da wanke magana?
Eh Bala Muhammad ne daga Ita kuma Ita daga Alboshi.
To malam Bala bismillah.
To Allah wa malam barka da zuwa Allah ku ana masa zuwa Allah ya saka mu da alkai da gaiki ga baki da.
Amin.
To ina kan tambayoyi kaman guda hudu. Ina ta farko.
Na.
Allah ya sa mana ka abin da tafi sarki da kabari.
Na.
Eh kaman shi hadisi da mun sani an ce ana yin sarki mai ruwa da kuma mai tsarkakewa. To kaman shi kuma kabari kaman mutum ya haka fitsari ko kuma wani kwada haka ya tafi sai abin da ke rigar mutum ko kuma jikin sa. To ga ruwa ne mai tsarki ne ruwan komo ne ko na kuma haka. Za a iya wancewa da shi ke ya gabatar ba ya samu ruwa mai tsarki ne gaba ya kuma a'a. Dole sai shi ma mai tsarki mai tsarkakewa. Ta farko kenan. Na ta ta biyu. Hello?
Muna jin ka bismillah.
Yawa tambaya ta biyu kuma Allah ya sa Allah shine batun akan sujada ta godiya.
Na.
Idan an yi ana tasbihi a cikin ne ko kuma a'a kuma sallah ma ya ma ake yin ta kawai shine zai tambaye ta ta gaji.
Na.
Yawa sai tambaya da kuma. Ya halatta ana iya musanyen mutum yana da dawa wani yana da gero ka ba da dawa amma ka gero ai musanyen ya halatta.
Na.
Yawa sallah sai tambaya ta kusan ta karshe.
Na.
Yawa shine akan mutum batun addu'a ne bayan an yi a cikin sujada. Mutum yana da wata bukata ta daban wanda shi kuma ba shi da larabcin da zai kawo ta. Ya halatta mutum zai yi ta da Hausa.
Mun gode barai Malam Bala Muhammad.
Yawwa to na gode Allah ta kada kai Allah sai da malam gida da shi.
Amin da rahmansa.
Ta tambayar sa ta farko ita ce akan musar da najasa ko? Yawwa. Alhamdulillah daga cikin fatawoyi da na karanta cewa ko tufafi ko wuri idan dai aka mayar da shi yanda yake ya riga ya tsarkaka me yake nufi da wannan magana yanzu kamar irin tiles da zaka samu na asibitoci ko ma shimfidin marasa lafiya na asibitoci zaka samu wannan tiles din na karkashin gadaje wani yana da yayin fitsari duk bawalin nan ya zubo wani ka samu cewa wannan shimfida ta sa ko jini ko abin nan duk ya zuba kai to ma'aikatan da za su yi wannan zaka samu kawai automatically za su zo ne kawai da ruwan su da jig da wane ne kawai su zo da mofa su zuba kawai su goge wannan tsaftace shi su ma wannan ya duddika ko abin nan haka za a yi musu za a je a saka su a cikin injin da kawai dama ruwa da sabulu kaman a ce wato me zaka yi cewa a washing machine kawai zaka samu dama ana zubawa kawai shikenan to duk abin da aka tsaftace ta wannan ya tsaftatu kuma na jasa ta riga ta tafi ya halatta ya sallah a wannan wurin kuma ya halatta ya zama in tufafi ne an yi sallah da su saboda wannan najasar ta riga ta tafi saboda haka babu sharadin cewa sai an fara da ruwa wanda yake zalla kunarin ruwa bakin ruwa sannan muddin dai wannan najasar ta riga ta tafi ba warinta babu kuma alamunta shikenan kai ka kaddara koda akwai alamunta ce jace kaman jini an wanke in ka duba zaka ga jan amma babu wari kuma da zaka wanke da wani abun ba za a ga wani ruwan ya canza ba wannan ma wurin ya riga ya tsarkaka saboda haka babu wata matsala to sujudu godiya kaman yanda malume suka ambata da sujudu shukur da sujudu tilawa duka tasbihi da aka san ana yi a cikin sujuda to wannan ainihin shine ake yi wasu sun kara cewa idan kaman sujudu tilawa ce mutum zai ce sajada wajhi للذي فطره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله رب العالمين واحسن الخالقين كوبك وانا بكاي تسبيه إذن نسجود صلى سجود كتار الاتاي كو سجود شكر وكما سجود تلاوة musayin gero da dawa wannan babu matsala ko da an samu fiko yanzu da za a ce kana da gero wani kuma yana da dawa to kai kana da ban abin nan kai kake da gero wani ka da dawa to sai wani ka yana da bukatar gero yabo cewa ne da Allah yana da bukatar gero ni kuma dawa nake da ita ina so mai musanya to anan ya halatta ma yi kari kace to kai gaskiya yanzu geron ka inda yana son sa sai ka ya baka kwano ɗaya da rabi ko ku shi mai dawar ta sai ka bashi gero kwano ɗaya da rabi wannan ya halatta saboda ba jinsi ɗaya bane ba gero da gero ko dawa da dawa ko shinkafa da shinkafa wannan baya halatta ya gare komai da za a ce wannan shinkafa ce yar bahu waccan kuwa yar tudun wada ko yar kura a'a ba wannan mun da dai jinsi ɗaya ne to baya halatta a yi fiko in ma ana so abin to sai da sayar da wata a siyo wata da wannan kuɗin ko kuma a bada daidai da daidai
sai ko mutum yin addu'a da harshen da mutum yi a sujjada
malamai duk sun sha wannan bayani da abin da za a yi maimaitawa ce wasu malamai sun ambata cewa ita sallah tana da yanayin da bai kamata a saba ba akwai abubuwa da ya halatta a yi su a wajen sallah to amma kuma bai halatta a yi su a cikin sallah ba kai wani abun ma wajibi ne a wajen sallah amma ba zai shi a cikin sallah ba misali yanzu kamar abin da ya shafi amsa sallama ko ga yadda mai atishawa ko da yake dai hakkin musulmi akan musulmi guda biyar ne wani ambaci guda shida daga ciki akwai gaida mai atishawa in ya ce alhamdulillah ka ce ya hamdulillah to yadda zai zama kana sallah ko ta farilla ko ta nafila wani yana kusa da kai sai ya ce sai ce alhamdulillah haramun ne ka ce da shi alhamdulillah duk da cewa kuma wajibi ne inda wajen sallah kake haka nan wani yana kana abin da sai zai ce assalamu alaikum kana sallah ba za ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ba ya haramta duk da cewa asali wajibi ne inda ba cikin sallah kake maka amsa masa sallama to shi yasa wasu malamai suka ce to in dai sallah ce kake yi addu'o'in nan ka takaita su da larabci ma'ana ko dai a ce ka haddace hadisai wanda suke da alaka da wannan bukatar taka ko in baka haddace ba to addu'ar rubuta ta da yarenka ka ba wanda ya san larabci ka ci ya juya ma zuwa larabci in ya so sai ka haddace ka ci gaba da yin kayanka akwai malaman da suna ganin in sallar nafila ce ka iya yin addu'a da kowane yare ko wanda suke da wannan ra'ayi kai wasu ma sai suka ce ko da farilla amma ni kullum abin nake cewa idan an samu sabanin malamai to kai kokari ka fita daga sabanin wannan zai fi ma alkhairi tunda har wasu malamai sun ce bai kamata a yi da wani yare ba to kai ce mai wannan musamman kuma hadisi ya nuna bayan sallar farilla lokacin da karba do'i kabari ka sallame daga sallar ka daga hannu ka roki abubuwan da kake bukata wajen Allah kuma Allah subhanahu wataala zai amsa wannan wato alfin roko naka idan ya so
insha Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da nake magana
Musa Idi daga Azare
don Allah Musa bismillah wayar ka ta kade malam Musa sai ka saki dabar ta zuwa jima insha Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa ake kallai
wannan
Aliyu ya tsari wajen. Wala Aliyu bismillah kuma ka dan rage radio da kake saurara.
Eh ina yin bala fatan alkhairi.
Ah.
Sannan ina da shi da tambaya ta kamar haka.
Ah.
mutum ne mai mafarki yayi inzali kuma ya fita sannan ga mani shi ya fita da tira yana to
hello muna jin ka
yawa kamar yadda kike cewa mutum ne yayi inzali cikin mafarki amma kuma kalar ruwan da ya fita ba na mani bane ba ya mutum ya kamata yayi wajen yin
sarkin shi
ne zai wanka ne ko
ba zai sarki
ne kawai na
sakamakon
ya
kalar
ba zai ruwan
da ya fita daga cikin shi
to mun gode ƙwarai da ƙarfi to mallam Aliyu kamar yanda ka sani cewa mani daban yake da mazi babu yadda za a ce wai ta hanyar mafarki mazi ya fito mafarki abin da yake faruwa mani ne yake fitowa ta iya yiwuwa ko a ce wani yanayi na jikin mutum ya canza kamannin shi wannan mani nasa ko ya sha wani abu ko ya ci wani abu duk abu ne wanda yake zai iya yiwuwa ko da yanayin jikinka ya canza yanayin sa ko wani abu da ka sha canza yanayin sa amma dai muddin kai mafarki mutum ya mafarki a yi nufin kawai ga inzali kuma ya tashi daga lema to wannan dole ne je wanka
akwai tambaya da ta fito daga wajen Malam Mustafa Abubakar da ke Mariri a jihar Kano wanda yake cewa akar makalla ni ma aikacin gwamnati ne amma na kan je wurin aiki ba da wuri ba bisa tunanin cewa yanayin aiki na nakan yi tafiye-tafiye kuma ina zuwa wurin aiki har a ranakun da ba na aiki ba kamar Asabar da Lahadi ga kuma akwai ma'aikatan mu waɗanda su kuma sai ranakun aiki kaɗai suke zuwa aiki shin wancan rashin zuwa da nake akan lokaci ya zama tauye mu dole ko kuwa daga Mustafa Abubakar Mariri
Malam Mustafa yarjejeniyar da aka yi da kai a wannan aiki da shari'a take kallo yanayin aiki ya bambanta dangane da ma'aikata yanzu idan ka dauki malaman primary da secondary zaka samu ka'idar su samu kansu a makaranta daidai lokacin da za a fara karatu ko dai kace karfe 7 da rabi ko karfe 8 indai ba ranar da mutum bashi da wannan aiki ba muddin ranakun da yake da aiki ne to wannan lokaci ake bukatar sai kasance a makaranta kaga sabanin lecturers da suke ko dai kolejoji ko suke universities wannan zaka samu gwargwadon yadda suka tsara lokaci ne da dalibai wani lokacin safe wani lokacin yammaci kai wasu ma wato a yanzu akwai jami'an da har dare ana zuwa ana daukar laccoci to kaga zaka ce hukuncin lecturer na jami'a ko kwalejoji ya saba da malamin primary ko secondary shi yanzu ba zaka tome lecturer cewa me yasa bai san mako ba dan zaka iya samu wani ma lecturer sa gabaki ɗaya ma daga al'asar suke farawa zuwa sama wani kuma inifin daga azhar zuwa sama wani ma bai wuce ya shiga wannan ma'aikata ko makaranta ta saba jami'a ko kwaleji kila so biyu a sati wani ma zai yi har lecturer sa gabaki ɗaya wani dai in ya gama da su sai wani satin kaga wannan bashi da wata matsala ta cewa ya makara ko kawai laifinsa yake zuwa lokacin da aka haddade tsakanin shi da dalibai in har bai je wannan babu zai to yayi laifi a shari'a to kaga kai kasan irin yarjeje ne option taka idan abin da tsarin aikin kai ke nunawa ma'aikaci dole kasance kan teburinsa karfe kaza kuma sai karfe kaza zai tashi to dole ne ka kiyaye wannan abu idan akwai wani abubuwa da na uzuri da yake bijiro maka wanda ba za ka iya to sai ka kai bana korafi a wajen ma'aikatarka cewa to ga yadda tsari ya nuna zan kasance a office amma saboda tafiye-tafiye da kuka dora mun tunda kamar yadda tambayar take yana akwai tafiye-tafiye irin na aikin office to haka anan za ka nuna to sakamakon tafiye-tafiye da nake yi karkashin office ko kuma sakamakon mutanen da nake karɓa ba ma su zuwa rana kaza da rana kaza ko ko ba sa zuwa ƙasa da ƙarfe kaza saboda ka ina so zan mai da zama na ya zamo rana kaza da rana kaza ko da ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza idan aka amince maka shikenan sai ka ci gaba da yi amma muddin akwai wani tsari da aka baka ka saba shi kuma ba da yarjewa ba to anan gaskiya ka riba daidai ba
assalamu alaikum
alaikum alaikum assalam
da wa muke magana
ina magana da Salisu Abdul Wajid Manja
Allah Salisu bismillah
wannan ba wannan fata alkai tambaya ta ta farko akwai kamar bayanin da aka yi na farko na sallar a masallaci idan an yi kiran sallah to idan mun yi kiran sallah kafin liman ya zo yana fata lokaci kamar yana samun kamar minti 25 muna zo muna jiran sa amma idan mun kosa idan ya zo ko ya tare da mu za mu sa na ibin sai ko kuma ya rika cewa mun cika gaggawa
ko kuma gashi Allah ne da kansa ya aika kana zuwa masallaci ai sallah wannan shine tambayar ta farko kuma tambayar ta ta biyu ni da ban da lafiya kina ina mun ciwo azumin bare da wuce yana ji na 19 to Allah ya kike san ina ta kokarin yadda zan yi dama azumin nan ba dama ba amma lokacin da nake ake azumin akwai almajiri da na ajiye shi kullun yake zuwa yake karwa ajiye shi sai an tsaka masa kwano ya je ya ci koshi to bayan an gama azumin da na tambaya wannan abu da nayi azumi na nayi ko ko a ina sake sai aka ce mai ina sake to wannan kai da bangona ina nake so in jiya azumin yake a tashi lafiya daga Salisu Abdu Ojan Majid
gode kwarai malam Salisu sai ka saurara
to malam Salisu a gurguje tambayar ka ta farko ta shafi jalal liman gaskiya bai kamata a ce liman duk sallah sai an jira shi minti 20-25 ba gaskiya wannan jinkirin ya yawa zaka ga ana la'akari da saurin shigewar muktari yanzu kaman sallar adh-dhuhr da sallar isha da kuma sallar asuba zaka su ne ake samun tazara sosai daga kiran sallah zuwa shiga sallah ya kamata a ce tazara ta kafin shiga azhar ko tazara ta kafin shiga asuba su dara na sauran salloli wacce tafi gajeren lokaci ita ce ainihin magariba dududu da wahala ba da sama da minti 10 ko minti 5 daga kiran sallah saboda ka bai kamata liman a ce yana da jiran da kullun sai an kosa ba gaskiya minti 20-25 yayi yawa domin ta kasashen da suka ci gaba a addinance za ka ga cewa kaman sallar asuba ita ce ake yin jiran da zai kai minti 15 zuwa 20 yayi yawa kenan sauran salloli wata a ce kwata wata a ce minti 10 wata ma za ta wuce minti 5 ba abin da ya kamata an karar da shi limamin cewa wannan tsarin shi ya kamata ya bi ba a so kullun abu ya zama jiddin ai kaman yanda muka faɗa dole ne dan adam ya gajiya ko ya dan makara wani lokaci amma bai zama kullun ba ya kamata a zaunar da shi in limanci ne ba zai iya ba to sai a ba wani wanda ya cancanta amma wannan dole zai sa shauƙin sallah ya fita daga cikin zukatan mutane kullun a ce minti 20-25 wannan gaskiya ba daidai bane ba to tambaya sa ta biyu
akwai tambaya ta biyu ta maganar aji da
yawa abinda ya shafi rashin lafiya malamai sun ce kashi biyu ne akwai rashin lafiyan da ake sa ran za a warke in rashin lafiya ce da ake sa ran za a warke anan cewa ba ta so ba mutum zai jira har Allah ya bashi lafiya shikenan sai ya rama in Allah ya karbi rayuwarsa kafin ya rama ana fatan yana cikin afuwar Allah subhanahu wataala amma idan rashin lafiya ko dai al'adance an san ba a warke wannan rashin lafiyar ko likita amintacce kwararre ya ce ba za a warke ba to kawai idan azumi ya shigo kullun sai ka ce da mutum dai shine mudin azumin ka kuma in azumi ya wuce ba maganar ramuwa ba wata cewa bayan azumi to wannan ya danganci rashin lafiyar me likita ya baka wato shawara ko ya sanar da kai in ya sanar da kai ba na warkewa bane ko al'ada ta gudana ba na warkewa bane ba sai dai kawai ta tafiya haka to ciyarwar da kai ta wadatar ba sai ka rama wani abu ba
duk da lokaci ya fara hararin bari mu dauki wata kila tambayar karshe da wanke magana
assalamu alaikum
alaikum assalam
ta tare da baban abba daga kurba da muru kuma rigiya da jihar Bauchi
to malam baban abba lokaci yayi a gurguje kuma tambayar guda ɗaya zakai
ya wato guda ɗayan da zai shine malam akan ya mana kokarin taimaka mana akan addu'a da ake yi idan ana tafiya jana'iza
na'am
ya wato shine malam ya taimaka mana saboda mutanen mu sai a hankali
to mun gode kwarai baban abba
to malam baban abba ne dai iya karatun da ne ban san addu'a tafiya jana'iza ba har zuwa yanzu yawa a ce akwai wata addu'a da aka tsara ko mutum yana yi shi kadai ko ana fada ana anshi zuwa makaranta ban karanta wannan ba har yanzu ban san ta ba
to na sauraro duka saboda yanayin lokaci a wannan wuri za mu ja akan wannan shiri sai a tana shiri da insha Allah a kowane lokaci za a iya ci gaba da shiri sai a wannan lambar waya ta 0901 0701 0819 ko kuma a turo sakon tambayar ta adreshin mu na internet fatawa kai tsaye @gmail.com mun gode muna fatan saduwa a shiri na gaba kafin sannan a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar da yake daukar nauyin zuwa shirin a kowane mako da kuma babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya Salisu Shaibu Dutse da na gabatar nake fatan mu sadu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi